أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بايان هكا يوم وإنا فارا من الغيس واتا الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
barkan mu da sake haduwa a safiyar yau talata 18 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda shine daidai da 18 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya, domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana a cikin wannan wata mai albarka. Muna tafi a cikin surar mu, suratul kaf, wanda yau shine zama na 13 ko a cikin wannan sura mai albarka. Je, idan ba a manta ba, mun kwana a ƙarshen aya ta 28. Yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan aya ta 29. Malama, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
لا من أوقاتين سركي يكي قارا يواني أمرني غمانزو صلى الله عليه وسلم، wanda yake umarni ne na isarwa ga waninsa. An gaya masa shi, ana nufin ya isar da wannan sako da Allah Maɗaukakin Sarki yake nufi zuwa ga waɗanda abun ya shafa kai tsaye. Bayan waɗannan jagorori da shuwagabanni na mushrikai sun zo da buƙatar sa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya keɓance musu wani majalisi nasu na musamman, ta hanyar rarrabe su da waɗanda suke ganin talakawa ne ko ƙasƙantattun mutane ne a idanunsu, wanda bai cancanci a ce sun zauna tare da su suna sauraron maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah Maɗaukakin Sarki ya hani manzo da haka, kuma ya lallashi zuciyarsa da cewa ya haƙurƙurtar da ransa gurin zama da waɗannan ɗin, domin tarayya da su shi ne alkhairi. Su ne waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya suka rabauta da imani da kuma ayyuka na ƙwarai cikin abin da yake neman yardar Allah Maɗaukakin Sarki ne. To sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara masa umarni da ya faɗi wata kalma wadda take nuna cewa yanzu su kuma wannan ɓangaren ga ansar da za a ba su. Can wa'incan an faɗi ga yanayin da ya kamata a mu'amalance su, ga yanda ya kamata manzo sallallahu alaihi wasallam ya biyar da su. To su kuma waɗanda suka zo da wannan bukata ta su fa, to yanzu sai Allah Maɗaukakin Sarki yake faɗa da zance wanda yake na kai tsaye, zance na gaskiya da tsage ta duk ɗacin ta, ko ranka ya maka daɗi ko bai maka ba. Allah Maɗaukakin Sarki sai yake wa qulil haqqu min rabbikum, ka ce da su ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan bayanin da nake yi, wannan batun da nazo da shi, wannan abin da kuka ganni ina kan shi, alhaqqu, tabbas gaskiya ne wanda babu ko sofane na shakka a ciki, babu ƙarya a ciki, babu wani raba hanya a ciki. To ita kuma gaskiya dole binta ake yi tiryan-tiryan idan har ana so a ga da kyawu. Da haka shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace, hadha alladhi ji'tukum bihi min rabbikum huwa alhaqqu alladhi la milyata fihi wala shak, wannan saƙon da nazo muku da shi, wannan kuma maganar da nake gaya muku a yanzu, wannan matakin da kuka ga na ɗauka a yanzu, saƙo ne gaskiya ne daga gurin Allah Maɗaukakin Sarki na zo muku da shi. Ya rage da cewa me ina gaya muku ne domin in canza muku hanzari, ina gaya muku ne domin in tsaida muku hanzari da tabbatacciyar hudda wadda take nuna cewa wannan abin da nazo da shi na sauke haƙƙinku da yake kaina. To malamai sai suka ce anan wa qulil haqqu min rabbikum, wa ake nufi manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma wannan sako. Wasu suka ce da su waɗannan wanda suka yi wannan abin wanda Allah ya ba su wasufci da cewa wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Wa'innan mushrikan waɗanda suka zo su suka yi wannan maganganun Allah ya wasafta su da wannan wasafi, su ake nufin da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu haka. Sa'ilin da kuma wasu malaman suka ce a'a, ana nufin da baki ɗaya mutane ka gaya musu saƙon da ka zo da shi daga gurin Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne, don haka ya rage wanda ya ga zai anshi gaskiyan nan ya anshe ta yadda da ita ya aiki da ita, wanda kuma ya ga aka san haka wannan ruwansa ne shi ta ja masa ya jamawa kansa, amma an sanar da shi abin da yake ya dace a sanar da shi. Wanda kuma wannan fassara akan ta galibin malaman tafsiri suka tafi har shi Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, domin abin da ya ce wa kul Muhammad din nas, ya kai Annabi Muhammadu ka ce da mutane, don haka sai aka ɗauki lafazin a bisa faffaɗar ma'ana. Kuma kamar yadda muka faɗa zaman da ya gabata, ina jin ko kafin na jiya ne, cewa duk sanda akan samu lafazi yana kunshe da keɓantacciyar ma'ana da kuma ma'ana mai yalwa, akan fi fifita mai yalwa saboda taƙaitacciyar, saboda faɗin abin da zai iya gamewa na alkhairi a ciki, sai fa an samu togaciyar da za ta iya kange wannan yalwatacciyar ma'ana ɗin. Da haka yanzu in muka ɗauke shi a kan kullin nasi, ka ce da mutane gabaki ɗaya, da wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba, da wanda suka yi magana a cikin mushrikai da wanda ba su yi magana a cikin mushrikai ba, da wanda suke majalisin aka yi musu wannan abun da ma wanda ba su yi ba, sai zamo gabaki ɗaya saƙon ya game duk wani wanda yake mai rayi, duk wani wanda yake a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yayi imani ko bai yi ba, Allah ya ce a gaya masa cewa saƙon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne. Faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, ruwanku ne wanda ya ga dama yayi imani, wanda kuma bai ga dama kar yayi imani da wannan saƙo. Ma'ana ana gaya muku ne cewa idan kun yi imanin nan wa kanku kuka yi mawa, sannan idan kun yi aka san imani ba za ku cuta ma wa Allah maɗaukakin sarki da komai ba. Da haka ko wadda kyau an ji Hausawa don kansa yayi kuma ya ga da kyawu. To Allah maɗaukakin sarki yana faɗan wannan kalman ne ga mutane domin su dawo hayyacinsu. In wani yana tunani a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗan wannan maganganu cikin mushrikai cewa yana so ne su musulunta saboda mutanensa ko mabiyansa su ƙara yawa, yana so ne su musulunta saboda su masu ƙarfi ne za a samu ƙarfi da su, to fa su sani ba za su amfana komai ba. Faman sha'a falyu'min, wanda ya ga dama to yayi imani, waman sha'a falyakfur, wanda kuma ya ga dama shi ma ya kafirce, kowa yayi da kyau dan kansa ne. Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa Allahu yu'ti al-haqqa man yasha'u wa in kana da'ifa, Allah madaukakin sarki yana ba da gaskiya, yana azurta mutum da samun bin gaskiya sau da kafa cikin garin damarsa, ko da ku wannan mutum ya kasance mai rauni ne. Wa yahrimuhu man sha'u wa in kana qawiyan ghaniya, Allah madaukakin sarki yana haramta bin gaskiya ga wanda ya ga dama, ko da ku wannan mutum mai ƙarfi ne, da ƙarfin iko ne, ƙarfin mulki ne, cikakkiyar lafiya ce, sannan kuma koda ya kasance mai abin hawa, walastu bi abin hannu afwan, walastu bi taridil mu'minina li hawaku, ni kuma yanzu ba zan kori waɗanda suka yi imani tare da ni ɗin nan suna zaune da ni ba, saboda abin da yake son zuciyarku ne ya rage, ko dai ku bi mu a haka ko kuma ku tafi ku je ku yi abin da kuke ganin za ku yi. Kun ga wannan ya dace da amsar da mutanen Annabi Nuhu da suka yi mishi wannan izgilanci, ya ce wa ma ana bi talidil ladina amanu, ni kam ba zan kori waɗanda suka yi imani suna tare da ni in kore su saboda ku kuna ganin su a matsayin ƙasƙantattu ba. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya fito da gaskiyar da kawai yanzu an gaya musu ne, an tsaida musu hujja. Matsalar ku ce ku yi imani ko kar ku yi, wannan ku ta shafa alkhairin akan ku yake, maslahar akan ku take. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ci gaba da bayani wanda yake nuna cewa wanda fa in ya zaɓi mai kyau ɗin nan ko ya zaɓi aka sito ga fa sakamakonsa, don ku ƙara jin dai alhaqqu ɗin ta ƙara tabbata na cewa saƙon da aka zo muku da shi gaskiya ne, kar wani ya zo ya ce wata rana ai ni ba a gaya min ba, ba a ce min ga sakamakon abin ba, ba a yi min filla-filla ba, to wannan baya tattare da cikin abin da yake sako daga Allah Maɗaukakin Sarki. Domin Allah Maɗaukakin Sarki dukkanin ayyukansa suke da adalci. Ba irin abin da za a zo a yi miki bayani ba ne a dukungune, ba ki gane ba, ba a faɗa miki illar abu ba, ba ki fuskanta ba sai abin ya faru sai a ce ai mancewa aka yi ba a gaya miki ba, ko kuma an yi bayani ba ki gane ba, ko ba a gaya miki side effect ɗin wannan abin da za ki amfani da shi ba a ce ki ce ba a gaya mu ba a ce mancewa mu kai, ko ai miki roman baka, wannan duk baya cikin sifofin gaskiya. Saƙon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne, shi yasa sai Allah Maɗaukakin Sarki ya bada bayani yanzu na sakamakon da kowane ɓangaren nan zai iya samu a cikinsu, wanda ya yi imani da wanda bai yi imani ba. To kuma tun da jerin gwanan kalmomin yanzu labarin an taho da shi ne ana magana akan aikin da su wannan mushrikai ɗin suka yi, sai ya zamanto an fara da su, ba a kawo maganar muminai ba, ba dan cewa su muminai ba su suka cancanta su zo a farko ba, sai dan waɗannan da ake muku magana yanzu, kuma siyakin maganar gabaki ɗaya yana tafani a kansu. Sallama Ɗaukakin Sarki ya ce inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha, lallai mu mun tanada, mun tattala, mun alkinta, mun samarwa da azzalimai wata wuta wadda yake gabaki ɗayanta a kange take, a katange take za su kasance a cikinta. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce inna, lallai mu, a'tadna, mun riga da mun tanada, ashe wutar tana nan ba sai daga baya za a samar da ita ba, tana nan tana jira, suwaye ma'abota shiganta, azzalimin, to suwaye azzalimai, sai malamai suka ce kai tsaye azzalimin humul kafirun almushrikun, su ne waɗanda suke mushrikai, wanda suke kafirai, wanda ba su yi imani da Allah Maɗaukakin Sarki ba, babu wani zalunci da ɗan adam zai yi wa kansa sama da ya kauce wa hanyar Allah Maɗaukakin Sarki. Domin Allah ya samar da kai a ban ƙasa don ka bauta masa, sai kuma ya zo ya ce ga abin da za ka aikata, ga yanda za ka yi ka bauta, kuma sai ka kito, akwai zaluncin da ya fi wannan? Babu shi. Ayoyi na Alƙur'ani daban-daban sun nuna yadda zalunci yana nufin kafirci. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce wal kafiruna humuz zalimun wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zalimin innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz zalimin min ansar. Bibiyan da al-'abd as-salih Luqman yake cewa da ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim. Da haka ashe zalunci a nan gurin shine shirka, rashin kadaita Allah Maɗaukakin Sarki da bauta, rashin bin umarni da gaskiyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Da haka inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha, Allah Maɗaukakin Sarki ya gaya musu narkon azabar da ya tanadar musu, wata wuta ce, wutar kuma ba ta da manumfasa, ba wani exit ko wani hanya da aka bari da za a ce zafin wutan nan zai dinga fita waje, ko hayakin wutan nan, ko kuma wani abu, an rufe ta gabaki ɗaya kirif, ta yanda zai zamanto duk abin da ya shiga ciki to zaɓaɓɓaka zai dinga yi a cikinsa. Malamai suka ce suradiquha ana nufin suruha, wani shamaki, wata katanga, wata ganuwa, ko wani rufi, ko bango, ko garu, ko da ake cewa asalin Hausa da za aka yi mawa wani guri da aka samar da shi ake so a killace shi a kawwame shi. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya ce innaha alaihim mu'sadatun, suna cikin wutan nan gabaki ɗaya an kilifce su, an rufe su ta ko'ina, babu wani haske ko babu wani yanayi da za su dinga numfasawa da abin da yake na waje. Shi yasa Ibnu Abbas radiyallahu anhu yake cewa suradiquha ay ha'itun min nar, bango ko katangar ma da aka sanya a cikin wannan wutar shi karan kansa shi ma wuta ce mai zaman kanta, ma'ana daga wutar aka yi shi, majinginar ma babu wani inda dan a nuna maka, ba inda mutum zai samu wani mutanaffas, ma'ana inda zai numfasa ya dan samu sassauci a cikin azabar da yake sha. Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyashe mu. Dan haka al-Imam Shinqiti rahmatullahi alayhi yake cewa amma al-muradu bis-suradiq bil ayati al-karimati fa fihi lil-ulama'i aqwalun marji'uha ila shay'in wahidin wa huwa ihdaqun nari bihim min kulli janib. Mana yace malamai suna da maganganu da dama akan ma'anar suradiq, yace amma a ƙarshe dai maganganun nasu gabaki ɗaya suna komawa zuwa ga wani abu guda ɗaya wanda shine kawwame su gabaki dai wutar ta zaman to ta kewaye su ta kowace fuska ba su da inda za su numfasa. فمعنى الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل جانب كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ما لم يكاو ونن آيوي أما طيب fassara ko ƙarin haske akan ma'anar suradiq da Allah madaukakin sarki yake nufi anan cewa wutan nan ta kawwame su gabaki daya ya rage da wani abu guda dai da Allah madaukakin sarki yace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai aka ce to yanzu kenan anan gurin zabi aka ba su zabi irin wanda kowanne ka dauka kai yayi daidai ba zai taba zamowa haka ba wannan zabi ne aka baka na kai aiki da hankalinka zabi ne na razanatsuwa zabi ne na jan hankali zabi ne na nuna maka illa da mummunar sakamakon abin da zaka zaba idan ka zabi mara kyawu din da kuma kyakkyawan sakamakon da aka tanada idan ka zabi mai kyawu din da haka ashe magana ake da masu hankali kuma an baka cikakkiyar damar da zaka kalli abubuwa ga sunan an warware maka su ka zabi inda zaka bi ko mai kyau ko akasinsa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da wasafta halin da waɗannan mutane za su kasance a ciki yace wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh in suka nemi agaji saboda tsananin wannan zafin wutar da suke a ciki saboda tsananin azabtuwar da suke yi za su iya neman agaji su ce a tallafa mana da wani abu da zai sanyaya mana ai mana wani abu da za mu samu sassauci a ba mu dan wani abu da za mu sha ya rage mana radadi da kuna da azabar wannan zafi da muke ciki yughathu bima'in kalmuhli sai ayi musu agaji da wani nau'i na ruwa wanda yake kamar wata narkakkiyar dalma kamar wata narkakkiyar tagulla kalmuhli shine narkakkiyar dalma wanda za ta kasance yanayin ruwan shine wasafin da Allah madaukakin sarki ya mishi yashwil wujuh wanda in suka kawo shi ma kusa da fusafunsu tirin zafin wannan wutar wannan ruwan da aka ba su shi kanshi kona fuska yake Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu al-allama ash-shinqiti rahmatullahi alayhi yace al-muhli fi al-lugha yutlaqu ala ma udiba min jawahir al-ard kadha'ib al-hadid wal-nuhas wal-rasas wa ghayri dhalik abinda ake nufi da al-muhl ala yaran larabci shine duk wani nau'i na wani abu wanda yake ana samo shi ma'adani a ƙarƙashin ƙasa ake samo shi yace kamar ƙarfe kamar tagulla kamar darma wanda yake idan an zo an sanya shi a wuta tsananin zafin wuta yakan kai matakin da yake narka wannan abin daga daskararren ƙarfe ko ma'adani ya koma kamar ruwa saboda wutar shi yanda ta yi mishi tasiri shi yasa al-hafiz ibnu kathir rahmatullahi alayhi yake cewa وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يجي قال ابن عباس المهل الماء الغليظ يكافسرا تفرقوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يباير كلمة المهل يجي الماء الغليظ ونرواني ونديه مي كوري مثل دردي الزيت كما رواني إرن ددقر مي ma'ana yanzu idan kikai amfani da mai a gida kikai wasu hidindimin ki na soye-soye man nan yakan bada diddiga wanda za ta kwanta a ƙasan shi ko wuta kika dora mai ko baki sa mai wani abu ba idan ya dauki mummunan zafi yau kika mai gobe kika mai jibi zai yi mai za ta ga wata irin diddiga a ƙasa to shine Abdullahi ibn Abbas yace kadurdi zaiti wannan almuhul din wani ruwa ne wanda yake mai kauri kamar an faba ko an hada ga zait asalin mai din sannan kuma ga diddigar da take kwanciya a ƙasa ka kunga man zai zaman to yayi kauri kenan to haka nau'in wannan ruwa yake Mujahid bin Jabal yace kaddami wal qayh kai ka ce ruwa gashi dai ruwa ne amma mai makamanci ko kwatan kwacin jini wa qala ikrima yace huwa shay'un ladhi intaha harbuhu huwa shay'un ladhi intaha harbuhu abinda yake ake nufi da almuhun shine wani abin sha ko wani abin da za a rika ko abin da za a ci wanda yake zafin sa ya kai iyakololuwar zafi to shine almuhul malam yace wa qala akharuna huwa kullu shay'in uziba abinda ake nufi da almuhul shine duk wani abu wanda yake an narkar da shi shine almuhul ya kawo mana wani asar wanda aka samu daga Qatada yake cewa azaba ibn mas'ud shay'an min az-zahab fi uqdud falamman ma'a wa azbada qala hadha ashbahu shay'in bil muhl ka misali na cewa wani daga cikin magabata Qatada yana cewa Abdullah ibn Mas'ud wa uqdud ya dauki wani abu wanda bai ambata shi menene ba amma dai ma'adani ne wanda yake daskararre har sai da yana rika shi da wuta saboda tsananin zafi sai suka ce wannan shine ashbahu shay'in bil muhl mafi kusan kwatance da za a yi mawa wannan almuhul din ad-dhahhak yace ma'u jahannama aswad wa hiya sauda'un wa ahluha sud abinda ake nufi da almuhul shine ruwan da Allah ya tanada mawa waɗanda suke cikin wuta ruwan da za a dinga masu yace bakin ruwa ne sannan ita ma karan kanta wutar baka ce sannan kuma ma'abuta cikin wannan wutar su ma bakake ne Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu mana yace wa hadhihi al-aqwalu laysa shay'un minha yanfil akhar wannan maganganun yace ba wanda yake kore wannan shi a ciki za su iya daukan wannan a ƙarshe dai abinda ake so Allah madaukakin sarki yake nufi mu fahimci cewa ruwan da za a ba ma wa ƴan wuta ruwa ne wanda yake ba irin ruwan da kake ji ba ruwa ne mai kunshe da narkon azaba ruwa ne mara dadin sha mara dadin dandano sannan ga azabar zafin da idan sun kawo shi kusa da fusakun su yakan zamanto yana kona musu fuska saboda tsananin tiri da azabar da Allah ya sanya a ciki shi yasa malam yace yashwil wujuh ay min harrihi saboda da tsananin zafin sa idza arada al-kafiru an yashrabahu wa qarrabahu min wajhihi shawahu hatta tasqut jildat wajhihi fihi idan aka miko wa kafiri aka ce ga wannan ruwan ka sha yana matsowa da shi kusa da fuskar sa zafin wannan ruwan yakan sa naman fuskar sa faffako ya fada cikin wannan ruwa Allah madaukakin sarki yake yashe daka wannan shine maganganun da malamai suke yi akan abin da ya shafi ma'ana ta kalmuhli yashwil wujuh cewa kai ka ce wani narkaccen ruwa ne wanda yake cike da tsananin zafi da kuma azabar Allah madaukakin sarki a cikinta wanda yake sanya cewa fusaku sukan kone to idan an ce an matso da ruwa fuska ta kone to ya kake ganin wannan ruwan zai shawo idan an shawo da wannan ruwan wace irin azaba za a samu a cikin sa shi yasa Allah yake bit ash-sharab wa sa'at murtafaqa tir da wannan abin sha da za a ba su domin abin sha ne wanda yake ya munana abin sha ne wanda ba wani mai hankali da zai zaba ma wa kansa wannan abin sha din ko yayi fatan ya kasance ya sha wannan abin sha din sai Allah yake wasa'at murtafaqa makoma kuwa ta munana makomar waɗannan wanda suke wannan aiki ta munana saboda irin yanda ya kasance za su zama a ciki الحافظ ابن كثير يجي قال سعيد بن جبير إذا جاء أهل النار استغاثوا إذا يوم تسك جيوم أتكين والنزمة دسكي أتكين والنموت استغاثوا سيسني مجيت أتي مكيم أتي مكيم فأغيثوا بشجرة الزقوم وانت أشباس أبن شبا إذن أبن شن دوني أزاء أباس بما باكما إذن أبن شن دزاء أبا ما وإن الجنة بكلا يا مسفن تنكو الله يجي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمغل يشوي في الوجوه كغلي الحميم إن سنتاش ذا أباسو أبنشن شيني وانا نوئيني نا إن إتاش يادا أكيش شجرة الزقو سنن إتاكالن كانت غنن تما بايد دائي ألا يا وسب تاتب شوى طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون تيلت سيسنشي kuma sannan tilas sai an cika musu cikin su da wannan dan itaciya wanda yake shi karan kansa azaba ne Allah ya kwatanta wannan yanayin ƴaƴan itaciya ko yanayin wannan bishiya din da cewa kai ka ce kawunan shi dan dan Allah yanzu dai duk wani mai hankali ina jin ko wanda ba musulmi ya san shi dan ba abin kyau bane ina jin ko zani aka tashi za a yi ko suka tun san an ce wannan ifrit ko wannan shedan wata mummunar halitta ake kawowa azana saboda ana so a karrabo da tunaninka kaji cewa abu ne mai muni Allah madaukakin sarki yake yashe da haka sai Sa'id ibn Jubayr yake cewa idan sun nemi agajin abinci to ana ba su wannan abinci ne na mai azzaqum fa yakuluna minha sai su ci daga wannan din fajtusajjuluda wujuhihim idan sun ci sun kasance a irin wannan yanayi sai a tumkuke naman fuskokin su ko fatar da take akan fuskar su فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثوا بماء كالمهل فهو الذي قد انتهى حره. فلما أدنوه من أفواههم استوى من حره لحوم وجوههم التي سقطت عنها الجلود. Ana ina kokarin ya wasafta mana hadin ayoyin gabaki daya na ga irin nau'in abincin da za a ba su, sannan idan sun nemi agajin ruwa sun ce a ba mu su ma ga irin nau'in ruwan da za a ba su. Al-istighasa, neman agaji, neman tallafi. In an ce yughasu, an musu agajin, an musu tallafi, amma waɗannan an musu hakika abinda aka musu agaji ne. Allah madaukakin sarki ya musu mu'amala ne da abinda su ma suka kasance suna aikatawa. Fa yasqaruna minhum sakhira Allah minhum wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Suna tasu, Allah madaukakin sarki yayi tashi ta Allah madaukakin sarki ita ce daidai, ita ce gaskiya, ita ce take tabbata. Da haka lokacin da ake gaya muku gaskiyar nan a duniya, kun kekashe, kun ki sauraro, kun yi izgilanci, kun yi yin aikin da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, to shikenan abinda za a yi muku shine kuma sai idan kuka nemi agaji sai a ce ruwa kuke so, eh to ga ruwa za a ba ku, sai an ba su, sai su gani wannan ruwa ne na rarfan azaba. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malam yace wa lihaza qala ta'ala ba'da wasfi hadha ash-sharaba bi hadhihi as-sifati az-zamimati al-qabiha. Malam yace lokacin da Allah madaukakin sarki ya wasafta wannan ruwa saboda abin da yake kunshi a cikin sa na rashin dadi da kuma nau'i na azaba, sai yace bi sharabu, wannan kam ruwa tir da shi, wannan abin sha tir da shi, domin ba abu bane wanda yake zai yi mawa ran dan adam dadi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma a wasu wurare a cikin suratul muhammad, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. An ba su ruwan, ga ruwan nan tafasasshe sai ya zamanto yana tsitsinka ƴaƴan cikinsu kamar ka ce kayan hanjinsu ko wani abu makamancin wannan na abin da yake a cikin ɗan adam. Wa qala ta'ala tusqa min 'aynin aniya. Allah madaukakin sarki ya faɗa yace idan ruwa ya ta za a ba su ruwa, za a shayar da su ruwa, to ana ba su ne ruwan wanda yake mai tsananin zafi. Ay haratin kama qala ta'ala wa bayna hamimin an yatufuna bainaha wa bayna hamimin an. Allah yace wa sa'at murtafaqa, sai malin yace ay wa sa'atin naru manzilan wa maqilan wa mujtama'an wa mawdi'an lil irtifaq kama qala ta'ala fil ayati al ukhra innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wutan nan, wannan jahannama, makoma ta munana, wurin zama ya munana, gurin haduwar su da juna ya munana, inda za su zauna mazaunin su ya munana. Gabaki dai babu wani wasafi da wuta take da shi wanda yake nuna cewa wasafi ne na jin daɗi ko za a samu wani sassauci. Al-murtafaq, asalin kalmar ana amfani da ita ne kamar ka ce wurin kishingida, ma'ana inda za ka je ka samu ka kishingida, shi ne ai ake cewa al-mirfaqain, ko saboda yadda ɗan adam yake amfani da wannan ɗinsa, me yake cewa subhanallah, wannan gabar. Ku bani Hausar mana ta kuce min, Allah ya yafe muku. Al-mirfaqain nan me ake ce wannan hannu? To nan gurin ba shi ne, in an ce yafsilu dai ila al-mirfaqaini ba zuwa gwiwar hannu ko, to me kishingida ne tashi ba haka zai kwanta ya dan kishingida kai ba, ai shi sa ake cewa al-murtafaq, ma'ana baka kwanta ga baki dai ba, kai wata kwanciya wanda take a kishingide, kai baka kai ka sanya gangar jikinka ga baki dai akai ba, sannan ko baka tashi ka zauna ba. Irin wannan kwanciyar daɗi ke kata ko rashin daɗi? Wanda yake cikin rashin nutsuwa zai yi kishingida? Wanda ke gani a kishingida hankalinsa a kwance yake, yana da lafiya ko ba haka ba? Mara lafiya ai sai dai ya kwanta. Mai lafiya ko kuma wanda ba hutu yake nema ba 100% na bacci, sai dai ya tashi ya zauna ko kuma ya miƙe kazar-kazar ɗinsa. Amma duk wanda ke gani a kishingida, kin taɓa ganin a kishingida mutum yana kuka? Kin taɓa gani? Saboda kishingida kwanciyar hankali da nutsuwa ke kawo ta. To sai malamai suka ce a nan Allah ya ce wa sa'at murtafaqa, wurin kishingida ya munana. Sai aka ce to kishingida suka yi? Bayan a ɗabi'a yanzu ita kishingida takan zo ne lokacin da ya zamanto mutum yana cikin kwanciyar hankali da jin daɗi. Sai ya zamanto wannan kamar irin can ne da Allah ya ce wa in yastaghisu yughasu, in sun nemi agaji za a ba su agaji da ruwan almuhul. Ai ba agajin aka ba su ba, kai ka ce gatse ne Allah madaukakin sarki yake yi. Irin shi ne Allah madaukakin sarki da ya ce fa bashirhum bi azabin alim, ya musu bishara da azaba mai raɗaɗi. Azaba da bishara ce, ita al-bishara ana kawo ta ne akan me?
abun farin ciki ai ko a Hausa ma muka ce albishirinki kin san me farin labari ne zai biyo baya to amma sai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim yi musu bishara da azaba mai radadi a can Allah madaukakin sarki da yake bada labarin wancan dan wuta da yake mishi azaba ina ji cikin suratul duhan ko zuk innaka antal azizul karim dan wannan narkon azaban kai kan ai mai girma ne babba dan babba nan dan dan abu gatse ne Allah madaukakin sarki yake ma'ana duk an gaya muku waɗannan kalmomin da za su kautar da ku daga fadawa cikin wannan kuka ki kuka kekashe kuka rufe kunnuwanku kuka yi izgilinci kuka yi kafirci dan haka sai Allah madaukakin sarki ya hada musu azaba da irin abin da suka yi sun yi mummunan aiki Allah sai ya ba su mummunan sakamako na azaba wanda za a yi musu a zahiri sun yi mummunan kalma sun taba zukatan mu'minai sun taba zukatan masu da'awa su ma Allah madaukakin sarki sai ya musu kalmomin da za su taba zukatan su domin ba zai zamanto musu ya musu dadi ba sai ya zamanto an hada musu azabar ta fuska biyu hissiyan wa ma'nawiyan an musu abin da idan su zai gani a zahiri abin da gangan jikin su za ta dandana abin da zukatan su za su ji na rashin dadi irin yadda suka kasance suna aikatawa ga waɗanda suke masu kiran su gaskiya sa'ilin da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirin Saraddul Azhan yake cewa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan murtafaq anan gurin wasa'at murtafaqa saboda ya dace da jerin gwanan abinda zai biyo na sakamakon waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki ya cewa hasunat murtafaqa ma'ana sai zamanto kamar kalmomin guda biyu an jeranta su suna daura da juna dan haka shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ambace su a irin wannan yanayi dan haka dai ƴan uwa wannan ayar Allah madaukakin sarki yana bayanin irin narfan azabar da ya tanada mawa waɗanda suka ki bin abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya so da shi na gaskiya bayan ya tsaida musu dukkanin wata hujja an musu dukkanin wani cikakken bayani amma suka ki bi to ga sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tanada musu wanda suka yi imani kuma su ma suna da dasu sakamakon kamar yadda zamu ji Allah madaukakin sarki ya faɗa bismillah ma'ana
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
الله يسعدك الخير lokacin da ya zamanto cewa cikar kamalar adalci shine idan ka kawo abubuwa guda biyu da mummuna da kikkiawa kowanne ka faɗi abin da yake yana da alaka da shi ka faɗi mummuna ka razana ka nuna munin sakamako ka faɗi kikkiawa ka kwadaitar ka kuma nuna kyautuwar sakamako kamar yanda danda Allah madaukakin sarki ya mawa manzo sallallahu alaihi wasallama umarni da ya hakuri da su sannan ya gaya mishi abinda zai gaya ma waɗannan mushrikai na abinda yake ga amsar ku da ta dace da ku waɗannan mu'minai da suke gefe sun yi shiru sai Allah madaukakin sarki su ma yake musu bishara wadda take za ta dadada musu ransu innal ladina amanu wa amilus salihat Allah madaukakin sarki yace lallai tabbas waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lallai mu ba ma tozartarwa ba ma wulakantar da ayyukan waɗanda yake sun kyautata aikin su ma'ana wannan wani albishir ne ake yi musu suna zaune a gefe ka halarto yanayin ga Ammar ga Suhayb ga Bilal suna gefe ga su Abdullahi ibn Mas'ud ga waɗannan mushrikai sun zo sun yi wannan abu ga abinda Allah madaukakin sarki ya zartar na hukunci ko na umarni ga manzo sallallahu alaihi wasallam dole suna nan sun yi tsumu suna jira su ji mu me za a ce akan mu sai Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu wa amilus salihat lallai duk wanda yake yayi imani da Allah madaukakin sarki da cewa shine mahalicci shine ya cancanci a bauta masa wa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lallai mu ba ma tozarta ba ma tawi ba ma wulakanta aikin wanda ya kyautata aikinsa yanzu kenan an musu wani albishir ne na musamman kuma ana ƙara daddada musu wani manhaji da za su kasance a kan shi wannan manhaji shine tunda kun yi imani tayyib to ku yi aiki na ƙwarai yaya aiki na ƙwarai yake shine malamai suka ce aiki ne wanda yake ya cika sharuɗa biyu kamar yadda mun yi magana akan wannan matsalar tun farko-farkon fara wannan zaman Makki cewa ya zamanto aiki ne wanda za a yi shi wa domin Allah madaukakin sarki a tsantsanta niyya garin sa a gurin yin wannan shi sa ayat da ta gabata din ma Allah ya ce mi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu suna masu neman yaddar Allah ashe ikhlasin shine tushe ikhlasin shine yake tabbatar da wannan aikin tukunna ma ya cancanci a kira sa aiki ko kuma sunan sa wani abu daban wanda shine riya an yi ne domin neman yaddar Allah madaukakin sarki ko an yi dan jiyarwa ko dan burgewa ko dan a ce muna tare da suwa ne ko dan a ce mu ahalin lahi ne a aikin da aka yi sa domin Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shine sharadi na farko na kyautatuwar aikin duk wani wanda ya imani imanin shi yake baka lasisin yanzu in kai aikin a kallu wannan aikin naka wanda bai da imani duk cawon aikin sa Allah madaukakin sarki ba zai kalle sa ba duk abin da zai yi na hidima wa al'umma na tausayi na jin kai na taimakawa na ciyarwa na meye na kaza babu abin da zai samu a kyakkyawan sakamakon da Allah ya tanada wa bayin sa wanda suka yi aiki na barira da gobe kiyama saboda me bai da imani daka innal ladina amanu itace farko shi sa Allah madaukakin sarki yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min sai ya kasance yana mai imani abu na biyu shine ittiba'u shar'in nabiy sallallahu alaihi wasallama wa sunnatihi wa hadihi fi zalika al'amal ya zamanto mutun ya bi koyarwa ya bi shari'a ya bi sunna ya bi aiki ya bi tabbatattun hadisai da aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin yin wannan aiki sai ya kange ka daga sauraron ya zaka bauta wa Allah daga gurin wani duk wani wanda yake ganin ya san Allah yake ganin ya fahimci ya za a kyautata wa Allah ba ni da damar da zai shar'anta abin da manzo sallallahu alaihi wasallama bai shar'anta shi ba duk wani wanda yake ganin zai kirkiro wata ibada wai da ita za a samu kusanci a yanayin kaifiyarta ko a yanayin hai'a ko a yanayin lafazi ba yi da damar da zai yi wannan domin al'amarin addini al'amarin ibada tawqifiyya ne suna samuwa ne suna tabbatuwa ana samun lasisin yin su ne gargwadon yadda aya ta alqur'ani ta zo ta tabbatar da wannan aiki ko kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da wannan shi isa duk wanda yake so ya ga da kyau to sai ya kokarin mi ya bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama sau da kafa wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ake samu duk wani tagomashi da arziki na alkhairan da dan adam yake fata ya samu a rayuwarsa ta duniya da kuma samun kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya alƙauranta wa bayinsa cewa da dai ba zai zalunce su ba da dai ba zai tozarta aikin su ba da dai ba zai wofintar da shi ya manta da shi ba matukar ya cika wannan sharadda فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى تو wanda yake aiki na ƙwarai Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin Allah madaukakin sarki baya tozartar da ayyukan waɗanda suke da suka tashi yin aiki sun inganta shi sun yi shi tsaf tsaf ala san barka tun daga zuci har a zahiri sun yi domin neman yaddar Allah madaukakin sarki ba tare da kirkira ko jingina wannan aikin izuwa ga wani ba daka Allah madaukakin sarki sai yace inna innal ladina harfu tawkid inna tawkid domin ka kara samun nutsuwa ta ko ina Allah ya daure maganar nan da tabbas kada ka ji wani shakka a ciki limazidin min al'idayati wat tahqiq wat ta'kid Allah ya kawo wannan adatu tawkid din guda biyu a cikin jumlar guda daya domin dai a baka tabbaci akan abinda Allah madaukakin sarki yake nufi na cewa zaka samu na kyakkyawan sakamako sai Allah madaukakin sarki yace ulaika ma'ana ga amsar ku nan an ce ba za a tozartar da ayyukan ku ba to me za a yi da su idan an alkinta su in an lissafa su in an baibaye su da rahmar Allah madaukakin sarki me za ku samu lahum jannatu adnin, su waɗannan su ne suke da aljanna wadda take za su kasance a cikin ta zama na dindindin, zama na har abada, zama wanda babu yankewa, zama wanda ba mutuwa a ciki, zama wanda babu ciwo, zama wanda yake ba cutarwa, zama wanda babu bukatar da za ka ji a rai ka zamanto an maka shamaki da biyan bukatarka, zama wanda yake cike da kwanciyar hankali da nutsuwa. Cikin irin sifofinta sai Allah madaukakin sarki ya ce tajri min tahtihimul anhar, a ƙarƙashin wannan gidaje nasu, a ƙarƙashin wannan wurin zama nasu, a ƙarƙashin wannan aljanna din koramu suna gudana. Wanda wannan ina jin ta iya yiwuwa waɗanda suka taɓa zuwa la'alla ko wuraren da akwai ruwa a gurin musamman ruwan korama za su iya halarto su matsanto da menene hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya sanya cewa koramu na gudana a gidan aljanna. In kika je inda yake da korama, musamman kika je a yanayin da babu mutane, kina jin zubar ruwa, ƙarar zubar ruwa, kwanciyar hankali ne. Tsuntsaye suna ɗan kai komo a wannan gurin, suna ɗan kukansu ɗinnan mai sanya wani irin nutsuwa a cikin zuciya. Sannan ga danshi da gurin yake da shi, ga bishi waɗanda suke lif-lif sun yi kwan ragwanin ban sha'awa wanda ido yake ƙawa ta ganinsa da su. Haka halartu, lallai akwai wani sirri da Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljanna ta zamanto ƙoramu suna gudana a ciki. Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawarin nan a wurare birjik a cikin Alƙur'ani mai girma. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. باب وتر بوتا با وتنصر على أن أدم زي سامو على يوست أتارا أمي بركة بركة با وتمن فادي كما تكسن يا أشكر الله يورك وروك وقرن كما تكمل ونم ببر ربو ونم ببر ساتم وقون دشيني سامو الجنة مدو كيا الله مدو كيا سركي سامو دب تشكين باين سون دراس سامو ونم ببر ربو سال الله مدو كيا سركي يحلون فيها من أساور من ذهب. أشكين ونن جدانا الجنة وند داس زونا دن 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 أشكين سا za a yi musu ado, za a yi musu kawa da wasu awar waraye da wasu mundaye wanda ba an yi su bane daga kowane karabutin karfe, an yi su ne daga karfe mafi daraja wanda shine gwal, kuma gwal din ma ba irin na duniya ba, gwal din gidan aljanna. Ma'ana su waɗannan yan aljanna ga wani ado da kawatawa da Allah madaukakin sarki zai musu. To a daidai nan sai malamai suka ce to wai wannan adan na mata ne ko na maza, tunda dai anan dai mun san maza ba sa sa awarwaro, ba sa sa mundaye. Allah ya haramta musu sanya ne gwal. To kuma anan Allah ya ce yuhallawna fiha min asawira min zahab, za a yi musu ado a cikin wannan gidan aljanna. Adam ma ba kowane karabiti ba, ado wanda yake daga zinari za su sanya awarwaraye da wannan. To malamai sun yi tattaunawa akan wannan, amma abin da yake ya firaji shine babu wani dalili da ya cire maza a ciki, dan haka babu hujjar da za a cire su a ciki. Ganin damar Ubangiji ne ya haramta abin da ya haramta mana a nan duniya, kuma ya halatta mana shi a aljanna. Ga misalai nan da dama. Allah madaukakin sarki ya hana da ya haramta shan giya, amma ya tanadar da ita da me a aljanna, har yayi mata ma korama ta musamman wadda muminai za su sha daga ciki. Allah madaukakin sarki ya samu a cikin su. Sai Allah madaukakin sarki yake ci gaba da cewa wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak, cikin cikar gayan da za su yi a cikin aljanna da ƙawata wadda Allah madaukakin sarki ya musu, tufafinsu ma ba su zamanto karabuti ba, tufafi ne na musamman. Na farko Allah madaukakin sarki ya sanya su zama khudr, farra kore, yadda yake da koren kala, yake da daɗin gani, yake da ƙawata ido. To haka Allah madaukakin sarki ya nuna cewa za su sanya waɗannan tufafi, minal haririr raqiqi, wanda shine sundus din kenan. Tufafi wanda yake an sana'anta shi daga alhariri, wanda yake ba mai kauri ba, ta yanda mutum idan ya sanya shi a cikin jikinsa ba zai dame shi ba, ba zai ji cewa wannan kaya sun yi mishi nauyi ko sun takura mishi ba. Sa'ilin da istabrak kuma suka ce alhariril ghaliz, shi kuma nau'i ne na alhariri wanda yake shi kuma mai kauri, amma kuma yana da walwali da ƙawata ido. Wannan shine abinda tufafin ƴan aljanna za su kasance a kansa, na wata kyakkyawar sifa da kyakkyawan yanayi da Allah madaukakin sarki ya kaddari cewa an sana'anta wannan kaya da mutum zai sanya. Ga su da kala mai kyau, ga su da rashin nauyi a jiki, sannan kuma ga su da walwali da kawata ido wanda yake dan adam idanunsa zai samu abincin da zai more gurin kallon wannan. Sai Allah ya ce muttaqiina fiha 'alal ara'ik, a cikin wannan gidan aljanna muttaqiina suna nan a kishingide, 'alal ara'ik akan wani gado wanda yake an samu musu da shi domin shakatawa da jin daɗi da cikar samun nutsuwa da aminci. Al-muttaka galibi akan yi amfani da shi ne akan gurin da mutum zai kasance ko dai yayi kishingida a kansa ko kuma ya jingina domin ya zamanto yana numfasawa yana jin daɗin wannan zaman da yake a kansa. Kamar kun gwancin hadisin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ana fala aqul muttaqiya, Manzo sallallahu alaihi wasallam yake shi baya cin abinci a kishingida, wanda wannan ya nuna cewa mai kishingida da cin abinci a wannan a yanayin mutum yana kishingida bai halatta ba ko bai dace mutum ya yi sa ba. Dan haka muttaqa shine mutum ya zamanto a kishingide. Gadajen da za a yi musu ba wai gadaje bane ba karabuki, a gadaje ne waɗanda suke an ƙawata su da abubuwa na ƙyalƙyali, an musu wata irin rumfa wanda take an sanya ta ko an yi ta da wasu tufafi waɗanda suke masu ɗaukar ido masu sanya gani ya zamanto ya dadada. Shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir yace wa hiya sariru tahta al-hijlati, abinda ake nufi da al-muttaka su ne nau'in gurin kwanciya, nau'in gurin kishingida wanda ya kasance an yi masa rumfa, al-hajala afwan ba al-hijla ba al-hajala, an yi mishi rumfa kamar irin gadajen da ake yi din nan da ko wanda ake cewa gado mai rumfa. Ai na ji inje da wanda sun san gado mai rumfa sun san nutsuwar da ake samu da kwanciyar hankali a cikin shi, ba irin gadan yanzu bane ba, ba irin shi bane. Ni dai ina tunawa idan muka je gurin kakanmu har dadi nake ji in dane kan garanta, saboda yanda in ka shiga alilliban nan sun gyara shi an sassanya fulalluka sai ka ji wani irin shiru kake ji da zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Wannan na gidan duniya kenan, duk gashi mun yi murmushi. To ina ga na aljanna da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin ta wai abin da ido bai taba gani ba, kunne bai taba ji ba, kuma sannan tunani ma da dan adam bai halarto ma wai fitan kwacin wannan abu. Duk yanda zaka ga wani abu na duniya wanda yake mai kawatawa mai kyalkyali mai sanya farin ciki da kwanciyar hankali, to na aljanna yafi ga nan. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da wannan rabu. Dan haka Allah madaukakin sarki ya kwatanta misalin yanda wurin kwanciyar su ko wurin kishingidar su zai kasance. Allah ya faɗa mana cikin Alkur'ani a wani gurin, inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'ik muttaqun, a cikin inuwa da su da matayensu suna da kwance ko ko suna kishingida a gurin wannan mashimfidi da aka tanadar musu. Ni'mat thawabu, sai Allah madaukakin sarki yace ma dalla da wannan lada, ma dalla da wannan sakamako, ma dalla da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi musu, ma dalla da wannan kyakkyawan tagomashi da suka samu sakamakon wannan aiki da suka kasance suna aikatawa na kwarai. Kun ga sai ya zamanto cin an ce bi tasharabu, nan kuma me ni'mat thawabu, can gurin makoma ta munana, sakamako ya munana, shi ya gadar da abin shan ma ya munana, nan kuma ni'mat thawabu, sun samu kyakkyawan musguni, sun samu daddadan abinci, sun samu daddadan tufafi masu dadin sanyawa. Sai aka ce ni'mat thawabu, ma dalla da wannan lada da suka kasance suna sun samu daga gurin Allah madaukakin sarki sakamakon aiki na gari da suka yi, sai Allah madaukakin sarki ya musu rahama da jin kai da wannan kyakkyawan sakamako. Wa hasunat murtafaqa, lallai kuwa wurin zama, gurin hutawa ya kyautata. Can an ce me, me aka ce a can gurin nan mushrikai? Aiwa, nan kuma an ce wa hasunat murtafaqa, masaukinsu, wurin zamansu, inda za su zauna, gurin da za su zauna, kewayen da za su zauna, gabaki dai Allah madaukakin sarki ya kyautata shi. Ula'ika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama, da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana a cikin suratul al-Furqan. Sannan ya sake cewa ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, sun samu inda za su nutsu, inda za su zauna cikin kwanciyar hankali, sannan kuma sun samu inda za su kwanta, za su shingida, za su kasance a cikin shi cikin kwanciyar hankali da samun nutsuwa da dan adam yake nema ya samu nutsuwar da babu irin ta. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. dan haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da lada ko afwan nake son ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mummunan sakamako ga waɗancan waɗanda suke sun yi kafirci sun yi shirka sun yi kaza ga abin da za a kawo musu na abin da yake na azaba nan kuma Allah madaukakin sarki sai ya bayyana waɗanda suka kyakkyawan aiki ga abin da zai musu na kyakkyawan sakamako da kyakkyawan yanayi da za su kasance akai domin ya zamanto an yi anyi balancing aikin Allah madaukakin sarki cike yake da adalci shi sa kowane bangare aka nuna abin da yake zai kasance a kansa na sakamako sakamakon wannan zabi da Allah madaukakin sarki ya bashi na faman sha'a fal yumin wa man sha'a fal yakfur Allah madaukakin sarki ya datar da mu akan dini na'am malam
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
bayan Allah madaukakin sarki ya gama mana bayani na waɗannan bangarori guda biyu da abinda kowane bangare zai iya samu na kyakkyawan sakamako idan yayi da kyau da kuma yanda wanda ya mummunan aiki zai haɗu da tozarci da wulakanci a ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya buga misali kuma na zahiri wanda dan adam zai iya halartowa a kansa domin ya tabbatar da cewa waɗannan abubuwa da aka faɗa wannan abu da zai zo Allah madaukakin sarki ya riga da ya shirya mawa haka din kuma an samar da misalai da zasu ƙara nitsar da kwakwalwa da hankalin dan adam akai kamar yadda muka faɗa tun farko wannan sura tana kunshe da manya-manyan kissoshi waɗanda suke da tasiri a gurin dan adam da ya cancanci a ce lallai duk mai karanta ta ya fita da fahimtar meye wannan kissoshi me suka kunsa sannan me suke da shi na darasi da izina da ake so dan adam ya dauka mun gama da fisat asabika wanda ke fituna ce akan abin da ya shafi addini yanzu kuma nan za mu shiga kissa ta biyu ta wannan ma'abocin gonakai guda biyu wanda kuma ita fituna ce ta dukiya Allah madaukakin sarki ya sanya dan adam a cikin zuciyarsa yana kaunar dukiya da kawace-kawacen duniya wannan sai ya sanya ya zamanto hanya ce da dan adam kan iya samun fituna kan iya samun zamewa mushrikan nan suna ganin kyakkyawan matsayi da suke kai suna ganin dukiya da dama da Allah madaukakin sarki ya basu suna ganin karfin ikon da suke da shi sai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan dukiya ta su a matsayin fitina ce a gare su domin ita ce ta sa suke ganin cewa sun fi gaban su zo su bi su saurara daga gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da aka hane su aka bugo musu bayani wanda yake na gaskiya da gaskiya sai ake so a ce musu ku dawo fa ku fahimci ba wai dukiya bace ba kadai fa ba wai a ita bane ba kadai fa za a samu shiriya fa ba wai ita kadai ban Allah ya baka ka samu dacewa ga wani ma'abocin gonakai guda biyu da yadda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi dan ku gane ba akan ku aka fara yin dukiya ba Allah madaukakin sarki yace wadrib lahum matalan rajulaini buga musu misali na wannan matasa ko waɗannan mutane guda biyu ja'alna li ahadihima jannatayn min a'na mun sanya ɗaya daga cikin su yana da ko mun bashi ko mun tanadar mishi gonakai guda biyu na inabi wa hafafnahuma bi nakhl sannan mun cika ko mun kewaye wannan gonakai nasa da dabinai ma'ana bayan ga inabi to Allah madaukakin sarki kuma ya zagaye wannan gonakai nasa da bishiyoyi na dabinai waja'alna bainahuma zar'a sannan kuma a tsakankanin waɗannan abinan din miki da suna gonakai din a tsakankanin wannan nakal din Allah madaukakin sarki kuma ya sanya cewa ga wasu shukokin su ma na nau'i daban-daban Allah ya ce kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a waɗannan gonakai guda biyu kowanne a cikin su yana fitar da abin da ake nema a samu na ribar gona na amfanin gona na ƴaƴan itatuwa na ƴaƴan yabanya idan kaka ta zo kowanne ana samun shi yanda ake sabu ake bukata yanda mai gonar yake fata atat ukulaha walam tazlim minhu shay'a bata tauye shi da komai ba, ma'ana Allah ya ce mun sanya wannan gonar bata zamanto ta tauye shi da komai ba, cikin abin da yake yana sa ran zai samu ko abin da ya aikata mardud din sakamakon Allah madaukakin sarki bai tauye masa shi ba. Wa fajjarna khilalahuma nahara, kai gatan ya mai yawa, Allah madaukakin sarki sai ya kukkugar da idaniyar ruwa a tsakankanin wannan gona, kai ta yanda ba za a wahala gurin nemo ruwan da za a yi ban ruwa ba, ba za a shafa ma gurin amfani da injina da isar da wannan ruwa ba. Allah madaukakin sarki ya mai gatan da ya sauƙaƙa mai sha'anin wannan gona. Waɗannan ayoyi na karanto fassarar su a gurguje kai tsaye, jin fashin bakin menene abin da suka kunsa, da kuma hikmar da ta sa Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da wannan bawan Allah wanda ya ware shi da cewa ɗaya daga cikin waɗannan mazaje ko mutane guda biyu shine abin da zamu tashi a kansa idan Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komai ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe. Abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu tarayya baki ɗaya a cikin lada, wanda kuma nayi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.